وأتيت يا خير الشهور تهدي تراسيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan muna cikin koshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar, amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Wanda muke yin duba na tsanaki akan ayar Al-Qur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassarar ta, abinda take karantarwa, bayanin sababin saukar ayar, yin cikakken bayani akan darsan da ke cikin ta. Idan kuma akwai wata mu'jiza a cikin ayar, za mu yi bayanin ta cikin yardar Allah. Shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala ne ya da shirye-shiryensa akan mita 88.5 a zangon FM a kowace ranar Asabar da misalin karfe 9 dare. Ku tabbata kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa, amin summa amin. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu kawo muku bayanai ne da suke ƙarƙashin aya ta 90 da 91 da suke cikin Suratul Ma'ida, wadda ayoyi ne da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi hani ga shan giya da caca tare da sauran abubuwan da Allah ya hana mu a cikin ayoyin. A ƙarshen shirin namu na wannan makon, za ku je mu da bayanai akan abubuwan da giya take haifarwa na ɓarna ga al'ummar musulmai.
تراسيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
Alaramma ramma Hassan Muhammad Tahir ne kamar kowane mako zai karanta mana ayoyin namu a wannan satin. Daga bangaren Sheikh Abubakar Muktar Yola kuwa zai kawo mana fassarar su tare da bayanan da suke da alaka da sababin saukar ayoyin. Dr. Ali Yunus babban limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan da ke unguwar Gadon Kaya shi ne zai kawo mana bayanan darussan da ayoyin namu suke ɗauke da su. Za mu ji me ake nufi da al-kamru da al-ansaf da al-maisaru da al-azlam daga wajen Dr. Muhammad Muslim Ibrahim, malami a jami'ar Al-Qalam da ke jihar Katsina. Bayanan da suka shafi mu'ujizobin da ayoyin suke ɗauke da su za su zo mana daga wajen Dr. Muktar Ya'u mai Allina. A ƙarshen shirin namu na wannan satin, za ku ji mu da bayani akan irin abin da giya take haifarwa na ɓarna ga al'umma daga malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu.
Ya sa'da qalbi kullama aqbalt da'afta al-ujur wa jama'ta bayna fada'il an-nur على في القلب نور
نور.
ما شاء الله. A farkon shirin namu kafin zuwa wajen Alramma Hassan Muhammad Tahir, za mu karɓi wannan saƙon.
Al'ummar garin Kano, kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a buɗe katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery.
A yanzu haka an buɗe wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani, material da lace, dogayen rigunan mata wato abaya, mayafai da sarƙoƙi, takalmi da jakunkuna na zamani, ga dalla-dallan yadukan maza da na mata.
Domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar Dubai ba, maza ka garzaya, ku garzaya katafaren kantin BBT Zara Gallery.
BBT Zara Gallery na nan a Layin Plaza kusa da bankin UBA, kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
A tuntuɓi lambar waya 0806602576 domin neman ƙarin bayani.
Barkanmu da dawowa. Kamar kowane mako, muna tare da Alramma Hassan Muhammad Tahir domin ya karanta mana aya ta 90 da 91 da suke cikin suratul Maida. Al-Ramma, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
الحمد لله. شيخ أبو بكر مختار يولا شيني زي فسرا منا آيوين نامن ونن ماكم داك أرشيكما يكاو منا بياني أكن صابن سوكر آيوين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنجي سبحانه وتعالى ينافذات من سورة المائدة يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah ta'ala ya ce ya ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani innamal khamru haqiqa giya wal maisiru da chacha wal azlamu da gumaka wal ansabu da gumaka wal azlamu da kyauro shine wani abu da ake yi domin wato a dau sa'a ko a gane cewa wani abu wato alkhairi ne ko kuma sharri ne wanda yana daga cikin abubuwa wanda suke na neman sai an gano gaibu kuma ba sa halatta shari'a musulunci ubangiji ta'ala ya ce rijisum wannan kazanta ne najasa ne min amali shaytani daga aikin shaytan fashtanibuhu kuni sance shi la'allakum tuflihun domin ku samu rabo gobe kiyama kuni sance wayannan abubuwa da ubangiji ta'ala ya haramta idan kuna son ku samu rabo gobe kiyama ubangiji ta'ala ya ce innama yuridu shaytan Allah ta'ala abinnan shaytan yana so ne an yuqi bainakum al'adawata ya afkad da gaba a tsakaninku wal baghdha da kiyayya fil khamri dangane da lamarin giya wal maisiri da chacha wa yasuddukum an dhikrillah kuma ya hana ku ambaton Allah wa ani salati kuma ya hana ku sallah fa hal antum muntahum shin za ku hanu daga wannan ko ba za ku hanu ba wato lalle ku hanu daga wannan abubuwan da aka lissafa muku a cikin wannan ayan ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mu haramcin giya cewa giya haramun ne kuma ana kiran dukkan mu'minai su nisanci shan giya giya shine dukkan abun da zai gusar maka da hankalinka to abun da zai rufe maka hankalinka kai abu baka san kai shi ba ka shiga cikin maye wannan ana ce masa giya kamar yadda sai na Umar ke cewa al-kamru ma khama al-aqla wato giya shine abun da ya rufe hankali saboda duk wani abu mai sa maye sunan sa giya kuma kai tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu miskirin khamrun wa kullu miskirin haram dukkan abu mai sa maye giya ne dukkan abu mai sa maye haram ne saboda kenan duk wani abu mai sa maye sunan sa giya sawa'un an defa shi kamar yadda aka saba ake girka giya kamar irin burkutu ko giyan kulba ko kuma wani abu aka yi amfani da shi wanda yake sa maye sunan sa giya kamar solution kamar shan wuyuyi kamar shan taba mai sa maye da abubuwa da ake amfani da su domin gusar da hankali dukkanin waɗannan haramun ne a shari'ar musulunci ubangiji subhanahu wataala ya haramta sannan kana Allah ta'ala ya haramta wato ainihin chacha da dukkan nau'o'inta ko dai ai chachan da karta ko ai chachan da lido ko da wani irin abu ne ko da irin chacha da ake na kollo ko chacha na abun nan ne jabe dukkanin su haramun ne ubangiji ta'ala ya haramta su kuma ya ce musulmi su nisance su sannan kana abun da ya shafi harkan gumaka haramun ne kamar mallaki gunki ko ka sai da shi ko kuma ka bauta masa. Sannan haramun ne wato kai amfani da kyauro, shine wani abu da ake a zamanin jahiliya domin ka gane wai akwai sa'a a wannan al'amarin ko babu sa'a. Wannan ba halatta shine kamar mutum idan zai tafiya, idan ya fito sai kori tsuntsaye, idan suka yi gabar sai ya ce tafiyan nan akwai sa'a sai ya tafi, idan tsuntsayen sun yi yamma kuma sai ya ce tafiyan nan babu sa'a. To irin wannan dukkanin sa haramun ne a shari'ar musulunci. Kuma Ubangiji ta'ala ce rijisun min amali shaitan, wato kazanta ne, laifi ne, najasa ne daga cikin ayyuka na shaitan. Fashtanibuhu, lalle ku nisance shi. To Ubangiji ta'ala ce fashtanibuhu, ku nisance shi, wani yana nuna haramun ne ku aikata shi. Kuma ya ce la'allakum tuflihun, domin ku samu rabo. A sai idan mutum yana sai samu rabo gobe kiyama, to lalle ya nisanci abin da ya shafi giya da caca da harkan gumaka ko kuma wani abu wanda yake na al'amuran jahiliya na neman gano wani abu nan gaibu. Sai Ubangiji ta'ala ce to ai shaitan yana so ya sanya muku, ya sanya gaba ne da kiyayya a tsakanin ku dangane da al'amarin giya da caca. Dukkanin mutum da yake shan giya to zai adawa da dan uwansa, zai yi rikici, zai faɗa da ɗan uwansa. Sai sa in an je gidan giya sai a ga dakuwa ake yi da rikici da zage-zage. Sannan kuma giya tana sa abin nan caca ita ma tana haddasa gaba a tsakanin masu yinta. Idan ka ci wannan zai yi gaba da kai, shi ma ya ci kaza kai gaba da shi. To duk Ubangiji ta'ala ya haramta su saboda illolin da ke cikinsu. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya ce giya da caca suna hana mutum ambaton Allah. Mutum ba zai zama yana zikirin Ubangiji ta'ala ba matuƙar yana shan giya, ina yake da hankalin ma da zai ambaci Allah subhanahu wataala? Ai bai da wannan hankalin. So da haka mai yin caca kuma ina yake da lokacin da zai ambaci Allah? Duk lokutansa suna nan akan abin da ya shafi akan caca. So da haka bani za a yi ka zama mutumin kirki mai ambaton Ubangiji ta'ala, mai zikirin Allah matuƙar kana shan giya ko kana yin caca. Sannan Allah ta'ala ce wa ani salah, kuma shan giya yana hana mutum sallah, caca ma tana hana sallah. Mai shan giya yana yake da hankalin da zai yi sallah, bai san ma mai sallah ba. Haka nan wanda yake da caca ba ya da lokacin sallah, zai zauna da ita har lokacin sallah ya fita ba tare da yana yin sallah ba. Wannan illoli kawai na hana ambaton Allah da hana sallah sun isa su haramta giya da kuma abin da ya shafi caca. Sai sa Ubangiji ta'ala ce fa hal antum muntahun, shin kun hanu, shin kun masu, shin ku masu hanuwa ne, ba za ku daina ba? Shikenan lokacin da wannan ayan ta sauka sai na Umar ya ce intahaina intahaina, wato mun daina kuma mun daina. To wannan aya ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka wajen haramta giya, domin aya ta farko ita ce wayas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, wato suna tambayan ka dangane da abin da ya shafi giya da caca, shin halal ne ko haramun ne? Ubangiji ta'ala ya ce akwai cutarwa a cikinsu, akwai amfani, amma cutarwan ta fi amfani yawa. Wato larabawa kafin zuwa musulunci suna shan giya. To shine Ubangiji subhanahu wataala ya dinga bin matakai-matakai wajen haramta giya ne. Lokacin da wannan ayan ta sauka tana bayanin cewa giya tana da amfani kuma tana da cutarwa, amma cutarwan ya fi amfanin yawa. Ai da yawa daga cikin sahabbai sun daina shan giya ne, suka ce to abunda cutarwansa ya fi amfaninsa yawa, to menene kuma zai sa mutum ya yi shi? So da haka sai suka daina sha, duk da ayan bata fito ƙulo-ƙulo ta ce musu haramun ne wato ainihin shan giya ba. To sannan bayan nan sai wata ran kuma sahabbai suna sallah, wasu daga cikin musulmi suna sallah, sai suka abin nan sha giya. To mai sallan sai ya zo ya dinga caccakuɗa Alƙur'ani yana karanta shi ba a yanda yake ba. To sai Ubangiji ta'ala ya sa doka ya ce to kada mutum ya kuskura ya yi sallah alhalin yana maye. Kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya allazina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya ku waɗanda kuka imani kar ku kusanci sallah alhalin kuna maye har sai kun san me kuke faɗa. To daga nan kenan an haramta mutum ya sha giya a lokacin da sallah ta kusa. So da haka babu dama ka sha ta bayan azhar, ba dama ka sha ta bayan la'asar, domin bayan ka sha ta bayan azhar za ka zo la'asar kana ne maye. Babu dama ka sha ta bayan la'asar don za ka yi maye kafin magariba, za ka yi sallar magariba kana mai maye. In ka sha ta kuma bayan magariba nan ma za ka yi sallar isha kana mai maye, ba za ka sha ta bayan magariba ba. Amma bayan isha ana iya sha kafin asuba an watsake, ko bayan asuba za a iya shan ta kafin wato ainihin azhar an watsake a wancan lokacin. To daga nan dai shari'a ta dan sassauta shan giya, ta rage musu su larabawa, domin sun riga sun saba shan giya din. To daga baya kuma sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayan wanda take nuna haramun ne gaba daya a sha giya. Ubangiji ta'ala ya ce giya najasa ne, haramun ne, kuma yake fashtanibuhu la'allakum tuflihun, ku nisanci giyan domin ku samu wato ainihin rabo, domin ku rabanta duniya da lahira. Sannan kuma a can gaba yace argiya tana haifar da gaba da adawa sannan sai yace fa hal antum muntahun ba za ku hanu ba dangane da shan giya shikenan daga nan sabon maza suma suka daina shan giya a riga an haramta ta kafin a haramta shan giyan dama al'amarin ya damu sayyidina Umar sai na Umar yana addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka bayyana mana wato hukunci na giya bayani wanda yake mai warkarwa sai aka jinga roƙon Allah subhanahu wataala ya bayyana da hukuncin giya bayani wanda yake mai warkarwa saboda halin da yaga mutane suna shiga idan suka sha wato ainihin giya saboda haka sai aka haramta giyan gaba daya a lokacin a Madina duk wanda yake da giya sai ya fito waje ya zubar da ita a dinga kwaranyata har suka ce hatta salat biha sika kul Madina har kuma ainihin wato layukan Madina suka dinga cika wato ainihin da giya din domin ana ta zubda ita tunda an riga an haramta ta to saboda haka wayannan ayoyin sun haramta mana shan giya sun haramta mana chata kuma kamar da nayi bayani lalle giya din nan dukkan abin da yake sama yayi sunan sa giya ko ka ambace shi giya ko baka ambace shi ba ko da wani sunan ake fadan sa ko da sunan giya ya zama giya matikar dai abun yana gusarwa da mutum hankali kuma duk lokacin da wuta yake shan abu mai maye mai gusar masa da hankali bayan da zai addini sai kyau ba zai iya ambaton Allah ba ba zai yi sallah ba kuma zai zama akwai gaba tsakanin sa da mu'mine da kiyayya sannan kuma addinin sa ba zai tafi yanda ake bukata ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya haramta saboda muna jin hankalin al'umma gaba daya musamman matasa su nisanci kayan maye yana kai mutum zuwa ga halaka yana lalata mutum addinin sa yana hana shi ambaton Allah yana hana shi sallah yana hana shi zaman lafiya da ƴan uwansa musulmi yana sa mutum ya zama dan ta'adda idan yana shan kayan maye saboda kai ji tsoron Allah ya zama mutum mai mutunci ya zama mutumin kirki domin ya samu tsira duniya da lahira wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bayanan darsan da ke cikin ayoyin sun zo mana daga wajen Dr. Ali Yunus babban limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan dake unguwar Gadan Kaya
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan aya ko ayoyi guda biyu na cikin suratul ma'ida aya ta 90 da kuma 91 Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya bayyana haramcin wasu al'amura guda hudu na farko shine shan giya na biyu shine chacha na uku shine bautar gumaka na biyar shine wato neman sa'a da kibar irin yadda mutanen jahiliya suke yi idan za su aikata wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana dalilin da ya haramta waɗannan al'amurra shine kasancewar shedan yana amfani da su domin ya haifar da adawa da gaba a cikin mummunai sannan kuma ya hana su ambaton Allah da sallah darussan da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu daga ciki abu na farko shine Allah tabaraka wa ta'ala a farkon wannan aya ta 90 yayi kira da lafazin ya ayyuhal na amanu ya koma su imani wannan nuni ne zuwa ga cewa ana magana ne da waɗanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wato mai imani shine wanda zai saurari wannan umarni kuma yayi da'a wanda yayi imani da Allah da kuma wato ranar lahira sannan wannan kira ya ayyuhal ladina amanu an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa duk lokacin da idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhal ladina amanu duk lokacin da kaji Allah tabaaraka wa ta'ala yana kiran masu imani ya ku masu imani far'a sam'ak to lalle ka bada sauraron ka zuwa ga wannan kira yace fa innaha khairun ya'muru bihi domin alheri ne da za a umarce ka da shi aw sharruha anhu ko sharri ne da za a hane ka akai kenan wannan kira na farko ga masu imani wannan yana nuna cewa duk mai imani zai yi biyayya ga abin da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi umarni a cikin wannan aya wanda kuma bai biyayya ba to ko shakka babu akwai rauni a cikin imaninsa abu na biyu Allah tabaaraka wa ta'ala yace innamal khamru wal maisir yace ka sani kadai giya da chacha wal ansabu da gumaka wal azlamu da wato neman sa'a da ake yi da kibiya a zamanin jahiliya waɗannan al'amura da aka ambata sai aka karfafa hani da innama wato aka fara wato ambaton wannan lafazi na innama aka jero waɗannan abubuwa guda hudu dan a bayyana haramcin su wato an karfafa haramcin waɗannan abubuwa guda hudu yadda aka faro wannan aya da kalmar innama wato aka iyakance wato kamar kai ka ce an iyakance hani ne a cikin waɗannan abubuwa guda hudu kadai to ba su ne kadai abin da Allah ta'ala ya haramta ba a'a an yi hasr ma'ana an kawo wannan kalma ne domin karfafa hannun wadannan al'amura guda hudu. Sannan an jera shan giya da chata da bautar gumaka da kuma abin da ya shafi na champi ko kuma makamancin sa a waje daya don ya nuna girman laifin shan giya. Shi yasa ya tabbata cin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sharibul khamri ka abidul wathan, wanda yake shan giya kamar wanda yake bautawa gumaka ne. Shi yasa kuma a can karshe Allah tabaraka wa ta'ala da ya hani sai ya bayyana illar hanin cewa shedan zai amfani da wannan domin ya sanya adawa da gaba tsakanin masu imani kuma ya hana su sallah da ambaton Allah. A wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yace fajtanibur rijsa minal awsan, ku nesanci kazanta daga gumaka. An bayyana cewa gumaka kazanta ce, a nan ayar kuma an bayyana cewa waɗannan al'amura guda hudu rijsun min amali shaytan, kazanta ne daga aikin shedan. Kenan suna tarayya da shan giya da chacha da waɗannan abubuwa guda biyu, botar gumaka da yin tsafi ko champi, sun an jera su baki daya cikin abin da yake kazanta ce daga ayyukan shedan. Abu na uku, Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa waɗannan abubuwa guda hudu kazanta ce sai ce min amali shaytan, daga aikin shedan. Kuma ya riga ya gaya mana a cikin wata aya cewa inna shaytana lakum aduwwun fajtakhizuhu aduwwa, lalle shedan abokin gabanku ne, saboda ku rike shi a matsayin abokin gaba. Wannan ya nuna cewa duk abin da yake aikin shedan ne to babu alkhairi a cikin sa, domin aiki ne wanda abokin gabanka yake kitsa maka domin ya aukar da kai cikin halaka, kamar yadda muka sani. Koda iya wannan fadin Allah tabaraka wa ta'ala risu min amali shaytan ya isa ya nuna muni na wadannan al'amura guda hudu, shan giya da chacha da botar gumaka da kuma tsafi ko kuma champi. Abu na hudu daga cikin darussa da zamu karu a cikin wannan ayoyi guda biyu shine fadin Allah ta'ala fajtanibuhu la'allakum tuflihuna, ku nesanci waɗannan abubuwa don ku rabauta. Kenan dukkan mutumin da bai nesanci waɗannan abubuwa da guda hudu da aka ambata ba, ko shakka babu ba zai zama cikin masu rabo ba a wajen Allah ranar tashin alkiyama. Wannan tsawatarwa ne ko kuma akwai barazana a cikin wannan jumla na cewa fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kenan wajibi ne mutum ya nesanci waɗannan al'amura in dai yana son ya samu rabota, ya samu tsira a ranar gobe kiyama. Abu na biyar, Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana abinda shedan yake nufi da waɗannan al'amura guda hudu, cewa ba komai yake nufi ba sai ya aukar da masu imani cikin innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata, ya aukar da masu imani cikin adawa da gaba da juna, wal baghdha da kiyayya da juna, fi yace fil khamri wal maisiri, dangane da giya da kuma chata. Anan sai aka ware waɗannan guda biyun, aka bayyana cewa shaytan yana amfani da su, ma'ana makaman shaytan ne na haifar da gaba da kiyayya tsakanin masu imani. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri, wato shedan ya riki wannan a matsayin wato makamin da zai haifar da gaba da kiyayya tsakanin masu imani. Sannan kuma wa yasuddakum an zikrillahi, ya hana wato mummunai ambaton Allah, wa anis sala, ya hana su tsaye da sallah. Sai aka ambaci zikiri bai daya, sannan aka kebance sallah da ambato saboda muhimmancinta. Ko shakka babu addinin musulunci ya hana gaba tsakanin masu imani da kiyayya. A cikin hadisi da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, har ya ambaci al'amura da za a ni santa domin kada za su iya zamowa sababi na haifar da gaba da kiyayya tsakanin masu imani. Yace la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru, kada ku yi wato haifar da abin da zai haifar da wato zai sanya kiyayya tsakanin ku, kada ku yi hasada, kada ku juya wa juna baya, wa la taqata'u, kada ku yanke tsakanin junan ku. Sai yace wa kunu ibadallahi ikhwanan, ku zamo bayin Allah ɗan uwan juna. Dukkan abin da zai haifar da adawa da gaba tsakanin masu imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Kenan dole a nesanci giya, a nesanci chacha, domin suna cikin al'amuran da suke sabbabawa wato suke haifar da gaba da kiyayya tsakanin masu imani, kuma su ne makaman da shedan yake amfani da su. Bayan ya haifar da gaba da kiyayya tsakanin masu imani, kuma ya hana wato ambaton Allah. Shedan in ya hana mutum ambaton Allah, ko shakka babu ya halakar da shi baki daya, domin ambaton Allah shine abin da yake ba wa mutum sa'ada al'abadiyya, duniya da lahira, rabu na samun wato tsira duniya da lahira. Wanda juya baya ga barin ambaton Allah, to ya tabe duniya da lahira. Allah ta'ala ce man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, wanda ya kauda kai ga barin ambatona, ga barin tunani, to a duniya zai rayuwa kuntatacciya a lahira kuma zamu tashe shi yana makahu kaga rashin ambaton Allah yana haifar da wato wannan ukuba tun a duniya shine rayuwa kuntatacciya a lahira kuma a fada cikin wata ukuba kamar yadda wannan aya ta bayyana kenan shedan yana kokari ya sanya mutum wato ya sanya masu imani su auka cikin gafala da rashin ambaton Allah yace wa anis sala bayan ya ambace ambaton Allah baki daya kuma sai kebance sallah da ambato saboda muhimmancin ta mun sani cewa dukkan mutumin da baya sallah to ko shakka babu ba musulmi bane ya fita daga musulunci mutumin da baya sallah ya fita daga musulunci kenan shedan yana so ya tabar da mutane ya hana su sallah domin a ranar gobe kiyama su fada cikin wato wuta tare da shi Allah ta'ala ya tsare mu sannan a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hana waɗannan al'amura da wani salo wanda yake mafi balaga mafi wato jan hankali yace fa hal antum muntahuna ya ku masu imani za ku daina abin da aka hane ku malamai suka ce anan hani ne wanda yake mafi wato cika hani ne mafi jan hankali akwai wato kwankwasa a ciki da kuma tsawatarwa za ku daina ko ba za ku daina ba duk mai imani in dai hakikanin gaskiya akwai imani a zuciyarsa zai ce na daina saboda tsawatarwa da aka yi wannan kadan ne daga cikin darusa da wannan ayoyi guda biyu suke dauke da su wallahu ta'ala alam Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga dukkan fitina Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a bude katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery
a yanzu haka an bude wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka hadar da shaddodi da atamfofin zamani material da lace dogayen rigunan mata wato abaya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yadukan maza da na mata
domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar Dubai ba maza ku garzaya ka tafarin kantin BBT Zara Gallery
BBT Zara Gallery na nan a layin plaza kusa da bankin UBA kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano
a tuntuɓi lambar waya 08060602576 domin neman ƙarin bayani
إما أتيت تعانقات في الدوح أطياق الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور
ما شاء الله شن كومينيني الكمر الأنصاب الميسر الأزلام دسكبو أسكين آيين نام نونا ماكم قادكت محمد مسلم إبراهيم
الحمد لله رب العالمين أنا آية من البركة سورة المائدة الله سبحانه وتعالى إنا بياني أي مهمنش كما يد قرآن يدكيك بيانيني وانس مهمنش أتكنسا آية رسائن دا آية رسائن دا إيه من بيان وصابو بوا معصو قدانا أرى يور متانا جاهلية وشاك أيكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم وانكم بصبو شيء بأتكن الأمة كل شيء إلمي نساء الدين يروني وانا أبينا داوة كم متاني هنا يقوى وان دزاهرا سيكن زمن تومي جان هنكلي يكن زمن تومي برقيا الهالي أحيق أن سأل اللبي أتكن سأكوي بنا ميرين جاي أكوي مسألولي مستارين يا وان دباكوهاكي إيغان سبا الله مغانا الخمر الخمر العرب شيء تنا في ميل اللبيبة قول اللبو كان سأجياتنا لل وتجياكينا inkirata da wannan suna suratuna lullubi hankali tana rufe shi tana kwantar da shi ta baccar da shi ta tafiyar da shi ta hana shi motsi to kasancewar hankali shine rayuwar dan adam shi yake raba dan adam ya bambanta shi da dabba da jaki da doki da tinkiya da zaki dabbobi masu fushi masu karfi da dabbobi masu wahauta da shirme duka hankali shine ke raba dan adam da su to sai aka kirawo abin da yake gusar da hankalin nan ya maida dan adam ba aka kira shi al-khamru asalin al-khamru larabci al-ada larabawa giyar inabi tace alkhamar sannan kuma sauran giyoyi da suke yi na ainihin sauran hatsi alkama sha'ir da sauran kwayoyi da suke yin giya da su duka ana kiransu alkhamar to musulunci ya samu larabawa cikin yanayi na jin dadi da annashuwa da giya shi yasa Allah subhanahu wataala ya bi da su matakai har da yazo kan haramta alkhamar gaba daya tsananta haramcinta a wannan mahalli a 90 cikin suratul ma'ida duk abin da yake yana da aiki irin na alkhamru a cikin mazhaban malaman fiqh na musulunci sun ba shi hukuncin ta akwai kayan da suke bugar da dan adam su tafiyar da hankalinsa wanda su ba giya bane ba ko zuka za a yi kayan da suke masa hayaki ko lasa za a yi ko shanshana za a yi ko daurawa za a yi ko tsirawa za a yi duk wani abin da yake ya gusar da hankali to ya shiga cikin ainihin hukunci da sunan giya kuma a musulunci giya ba ta da kadan ba ta da mai yawa ma askara kathiruhu fa qalilu haram aw kama qala sallallahu alaihi wasallam abinda mai yawan sa yake bugar da hankali yake sa mutum cikin maye to kadan din sa ma haramun ne an yi haka saboda a toshi kafa duk abin da zai kaga wannan an hana shi ko a shashi ko yaushe ko a shashi a wasu lokuta lokacin farin ciki ko lokacin bakin ciki ko da sunan magani ko da sunan nishadi ko da sunan annashuwa ko da sunan alfahari da jin dadi ko da akai kirawo shi inda an tabbatar zai gusar da hankali zai baccar da hankali ya sa hankali ya bacci to wannan abin ya zama haram wani zai kara jiki karfi ne ya fita daga yanayin hankali ya abinda yake jiki mai hankali ba zai yi shi ba shi ma sunansa khamr shi ma giya ne shi ma lullube hankali abinda dan adam zai yi shi na hankali kowa ya san shi abinda yake ba na hankali bane ba shi ma an san shi saboda abubuwan suke kara karfi da makamantansu duk sun shiga cikin sunan alkhamru akwai abubuwan da suke kashe jiki su sa jiki ya rauni su sa jiki ya mutu wai dan neman hutawarsa da sauransu inda ya shige abin da yake a likitanci to wato ainihin abin da na likitanci na maganin likita wanda an tabbatar da amfaninsa ko da larurarsa ko iyaka wani lokaci misali lokacin da za a yi mutum operation za a yanka jikinsa sukan sa mutum abin da zai kashe jikinsa da kashe masa zafi da sauransu to wannan duk in dai ba ta wannan tsarin ba to ya zama alkhamru Allah ka tsare mu da alkhamru ummul khaba'ith uwar munana uwar kazance-kazance uwar ainihin abubuwa masu hatsari in aka sha giya to komai ana iya fadawa cikin sa na wato ainihin munanan ayyuka shi yasa ma a cikin aya ta gaba Allah Ubangiji ya magana akan abinda take yi ita giya din da sauran kayan da aka fada tare da ita na wato ainihin banna da yanke zumunci da gaba da hana mutum tuna Allah subhanahu wataala saboda babu hankali da sauran abubuwa almaisir chacha larabawa suna yin chacha ne domin alfahari nuna sa'a tsira sa'a kwarewa suna yin chacha saboda sun samu dukiyar su raba wa talakawa su taimaka musu su nuna karamci da girma da tausayi amma saboda abin da yake cikinta na wato ainihin karya tattalin arzikin al'umma ya koma kurin kuɗi ana samu su ne by chance ana samu su ne kurin ta sa'a ba tare da wani abu na wahala ba ba tare da mai kwanji mai lafiya mai basira mai ilimi ba shi ne yake samu ba ana samu su ne hakanan kawai ta sa'a a bugu sa'a caca to wannan musulunci bai da shi ba kamar yadda kuma alallube yana kawo gaba da kiyayya da kyashi da rigima har da kashe-kashe idan kuna da masu yawa ne saboda Allah Ubangiji ya hana almaisir nau'i ne na caca larabawa suke yi amma dukkanin abin da shafi caca wanda za a sa kuɗi wasu su samu wasu su yi asara wani ya kwashe wani ya rasa to wannan musulunci ya hana in dai ba abin da yake na ciniki ba wanda kowa zai kawo nasu tunanin ko ya kawo nasa jarin ko ya kawo nasa kwanjin a aiki a samu kuɗi to wannan shi ne musulunci yake kudaitarwa a kai yake hana caca al'ansar su ne gumaka ko kuma guraren da ake yanka ainihin domin gumaka su ne al'ansar duwatsu ne da suke kakkafawa nasbu kafawa kenan sai a kafa shi a dinga tuna ka'aba ko a dinga tuna wani gunki ba su da gunkin sun yi tafiya sai su kirkiri wani abin su dinga amfani da shi saboda wauta yayi kama da abin da wasu sukan dauki wani abu su rike shi suna ganin kamar shine zai ba su nasara shine zai kare su ko wani hoto ko wani abu rubutu ya manta da Allah ya manta da ambaton Allah da sauransu wannan yana da cikin manyan abubuwan da suke shirka a zamanin jahiliya Allah ubangiji kuma ya hana duka gumaka ana ce musu al-ansab sai kuma guraren da suke bautawa ainihin gumaka shi ma ana ce musu al-ansab ko guraren da suke yanka su yankawa ainihin gumakan su abinda zai amfane su sai kuma al-azlam al-azlam shine abinda suke neman sa'a za a zo a kamar wani abu na cinki in cinke ko kuma qura'a amma suna yin ta ne sun jinginawa gunkin su ubangijin su shine zai zaba musu in yi tafiya ko kar in yi tafiya in shiga wannan cinikin ko in shiga wannan cinikin wani gaskiya ne wani mai gaskiya ne ko wani mara gaskiya ne wani shi ya sata ko wani ba shi ne ya sata ba irin abin da ake idan an yi wato ainihin sata a ce mutum in an kai wani waje zai yi motsi ko zai yi magana ko zai bacci irin wannan duka na cikin al-azlam abin da suke yi na neman sa'a na neman ilimi wa antastaqsimu bil azlam kenan suna yin sa idan sun samu rikici a junansu sai a zo wajen wa'annan malaman nasu bokayen nasu su jijjiga wani abu sai a watsa sai a dauka wanda ya dauki kaza shine kaza wanda ya kaza shine kaza qura'a ta musulunci shine idan zamanto mutane sun zamanto daidai a wani haƙƙi dole sai an samu wanda zai gabaci mutane to wannan sai ai qura'a wannan abu ne kurin na warware ainihin fitina ba shi da alaka da cewa wani abu ne da wani gunki ko wani malami zai sa hannu a ciki wato ainihin ya bawa mai sa'a sa'a ko ya bayyana mai ƙarya ko makamancin wannan Annabi Sulaiman ya matan sa qura'a idan zai tafiya da su wasu ci za a tafi da ita dukkanin su cin ci a tafi da su to amma mai rabo daga Allah wacce ta dauki cewa tafiya sai a tafi da ita wacce ta dauki zama sai ta zauna a gida ko makamancin irin wannan Allah ubangiji ya dace da mu zuwa ga khairi ya raba mu da sharrin shaitan ya raba mu da shirka ya raba mu da giya ya raba mu da maye da kayan maye ya raba mu da caca da neman kuɗi na hanyoyin banza hanyoyin haram da sauran matsaloli da laifuffuka Allah ka yi al'umma da mota Allah ka zama gatanmu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
bayanan mu'jizobin da suke cikin ayoyin namu na wannan makon sun zo mana ne daga bakin Dr. Muktar Ya'u mai Allina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله نبي جاءنا بكتاب كالشمس في ضحاها وجاءنا بسنن كالقمر إذا تلاها من عمل به ما عاش في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنه ما تخبط في ظلمات الليل إذا يكشاها بيهك ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأيو درس مؤجز da suke cikin wannan ayoyi guda biyu wanda suke bayani akan haramcin giya na suratul maida wato aya ta 99 ya ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'ani salah fa hal antum muntahun lalle akwai mu'jizozi a cikin wannan ayoyi to amma bangaren da mu dauka saboda yanayin irin lokacin shine na farko an ambaci giya a ciki Allah ya ce alladina amanu innamal khamru wal maisiru an ambaci tata to mu dauki wannan guda biyin kawai a ayar gaba Allah ya ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri shaytan so yake afkar da adawa tsakaninku a bangaren giya da tata to tayaya za a fitar da adawar da shaytan yake yi ta bangaren giya da tata idan ka kalli giya idan mutun ya sha giya hankali sa yana tafiya daga lokacin da hankalin sa ya tafi zai iya zagin wanda hankalin sa yake nan wanda bai sha giya ba kenan kamar yanda wannan diya faru a zamanin jahiliya to wannan zage-zagen iyaye din zai iya haifar da gaba kuma a tsakanin mutane sannan na biyu bangaren tata ita ma zaka ga wannan abu ne a bayyane mutane sun zauna sun yi tata an cinye wani wanda aka cinye din zai ji haushi bai ji dadi a ransa ba daga nan sai ya fara jin haushin wanda ya cinye shi to kaga iya nan kadai ka tabbatar da cewa akwai adawa da za ta faru to ita kuma adawan nan a zamantakewa ta society mummunan abu ne cuta ce to Allah subhanahu wataala sai ya gusar da ita kaga alqur'ani ya zo mana da mu'jiza ta kawo mana zaman lafiya a tsakanin mu a society din to wannan kenan sannan na biyu ita giyan nan zaka ga cewa tana haifar da wasu cututtuka to ana akwai abin da ake kira al-i'jazu tibbi wato mu'jiza ta likitanci ita giya me yasa aka haramta ta saboda akwai wasu cututtuka da suke faruwa a karkashin ta idan an shata kamar yadda Dr. Shabib bin Ali Al-Hadi ya bayani wato cututtukan suna da yawa amma na farko daga ciki akwai wato bangarori na sassan dan adam da suke samun matsala sakamakon ita wannan giya din idan an shata ne shan giya na farko kamar yadda shi Dr. Shabib ya bayani wato zai iya samun matsala ta bangaren wato hanjarasa da kasba hawaiya wato su wannan gabobi ne guda biyu hanjara kamar kace makogoro ne daga cikin sa da kuma kasba hawaiya su ne suke sadar da iska izuwa hunhu gabobi ne guda biyu da su suke daukan iska su kaita izuwa hunhun mutum guda biyu wanda shi kuma dole sai da shi wajen aikin jan numfashi zuwa da dawowa to me shan giya wannan yana haifar masa da shan giya yana haifar masa da matsala ta hanyar saduwar iska sa izuwa hunhu to kaga wannan ba karaman matsala bace ba a tare da dan adam sannan na biyu akwai kumburin hunhu din kansa wanda ake kira al-iltihabatu ri'awiyya wato bangaren cututtuka da suke samu mutum a hunhu din sa wato su ma suna faruwa da sababin shan giya sai ga hunhu ya kumbura yayi ja ya canza sakamakon shan giya giya tana haifar da wannan likitoci sun yi bincike akan wannan sannan akwai bangaren shi kanshi numfashi din kamar yadda na faɗa dazu hanyar saduwar iska din tana samun matsala to akwai abin da ake kira wato hubutun fi amaliyati tanaffus za a samu cikas wato sauka ta bangaren jan numfashi bangaren aikin numfashi din da yake wato ainihin fitowa ya shiga to za a samu matsala shi ma a bangaren wato ainihin numfashi sakamakon shan ita giya to kaga matsalolin suna da yawa bayani da yawa akan irin cututtuka da suke faruwa sakamakon ita shan giya din nan wanda mutum zai iya samun sababi na mutuwarsa a sakamakon shan giya to wani zai iya tambaya yace to ai me yasa aka ce za a sha giya a aljanna gashi kuma anan an haramta ta kuma a karkashin haramcin nasa an sami wato cututtuka da suke faruwa to shin a aljannan ma shan ta zai a samu wannan cututtukan a aljanna giya ce amma ba irin wannan giyar bace kuma kasancewar ta bambanta ba zai hana a bata sunan giya ba na farko giya ce ita ma wannan ma giya ce amma ba daya suke ba kamar yanda zaka iya samun lemo yanzu in ka je zaka sayi lemo zaka ce a bani lemo amma kala kala ne akwai lemo mai gas akwai mara gas kuma duk sunan su lemo kage kenan ba lalle su zo daya ba to idan ka kalli giya ta nan duniya tana sababa ciwon kai mu'jiza ta Qur'ani ta bayyana haka maye kwa dama sananne ne Allah yake cewa wa ka'asim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun akwai giya wacce take ta aljanna mai dadi wacce la yusaddauna anha su yan aljanna ba za su samu ciwon kai ba dan sun sha wannan giya din kaga ta nan duniya ana samu kenan wa la yunzifun sannan kuma ba za su sami wato maye ba kaga ta nan kenan ana samu sannan ita giyar aljanna tana da dadin sha a lokacin sha Allah yana cewa wa anharun min kamrin ladhatin lisharibina ƙoramu na giya masu dadin sha ga masu sha ita kwata nan duniya wato gabar da take fara samun cuta ma an zo shan ta shine hanci domin warinta yana haifar da matsala ma shi kanshi a hanci to Allah ya sauke mujurun suna da yawa wanda suke bayyana hadarin ita giya din a musulunci wannan dai shine a takaice saboda yanayin lokaci zamu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
a ƙarshen shirin namu na tambayi malamin mu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ko wasu abubuwa giya take haifarwa a cikin al'ummar musulmai
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh giya tana tattare da abubuwa munana da yawa babban abin da yake cikin giya wanda yafi komai ne shine sabawa Allah wanda ya haramta giya don haka duk wanda zai sha giya dan ya saba wa wannan haramci da Ubangiji subhanahu wataala yayi shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin narko da azaba mai tsanani ga duk wanda ya mutu yana shan giya bai tuba ba Allah subhanahu wataala ya alkawarin zai shayar da shi daga gulandan yan wuta kamar yadda yazo cikin hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya fitar inna Allah ahida أهدا أن من شرب خمرا أن يسقيه من طينة الخبال ألا يألكون دون دي شاقيا زي شايد شي طينة الخبال صحابي سكتا بأن صلى الله عليه وسلم طينة الخبال يتي أسارة أهل النار وتمقون يرئون متى سأن دون دي شاقيا يكي شنقيا هر يموت بيتو وبا أن صلى الله عليه وسلم يأنبت جوا بزي شاتا الجنة با كبرين لزكين صحيح مسلم حديث جابر من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها ولم يتب لم يشربها في الآخرة دون دي شاقيا giya ko ya mutu yana shan giya bai tuba ba zai sha ta lahira ba baya ga wannan Allah ya la'anci duk wani mai shan giya da mai shayar da wani giya da mai sayar da ita da mai sayanta kamar yadda aka sani a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa giya tana hana mutum ambatan Allah innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun ce shaytan ne yake so ya jefa kiyayya da gaba a tsakanin ku ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah haka duk wanda yake cikin maye babu ta yadda za a yi sallah ta karbu ko ta yi wata tare da shi Allah subhanahu wataala ya ce ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to duk abin da zai hana ka kusantar ubangiji zai hana ka ambatan Allah babu shakka wannan abu ya kai matuƙa ga mumini yayi asara a ce yana cikin wani aiki da zai hana shi kusantar Allah sannan ga jefa mutum cikin aikin alfasha kamar yadda zo hadisin Usman ibn Affan wanda ya kira ta Ummul Khaba'ith a gaban jama'a yayi hudu ba ya ambaci tarihin wani mutum wanda wata mata fitinanniya ta so ta fitine shi ta bashi zaɓin abu uku ko dai ya zina da ita ko ya kashe yaro ko ya sha giya yake ganin shan giyar shi yafi sauki ya sha giyar duka waɗannan laifukan sai dai ya yi zina da ita ko bai kashe yara saboda haka zinto Ummul Khaba'ith duk wanda zai sha ta to babu abin da ba zai yi ba sannan ga jefa kiyayya da gaba tsakanin duk waɗanda suke mashaya za ka samu cewa da zarar aka sha aka bugu to komai na iya faruwa za a rika doke-doke za a fadace-fadace har ma kashe-kashe sai ya faru yayin da mutum ya zama ya fita daga cikin hankalinsa sannan duk mutumin da zai zanto mai shayin giya ne to duk lokacin da zai sha giya ya ci karo da wani duk yadda suke da kusanci zai iya zagin sa zai iya zagin mahaifinsa zai iya zagin mahaifiyarsa zai iya zagin malamin sa babu abin da ba zai iya faɗa wa mutum ba yayin da yake cikin wani harka ta maye daga lokacin kuma yayya da gaba shike da ta kullu tsakaninsa da waɗanda ya yi wa irin wannan rashin mutunci shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa shaydan ne yake son an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha ila daga cikin munin dabi'ar wato shan giya sannan ga abin da take tattare da shi na lalata dukiya duk mutumin da zai zanto harkar giya ce da kayan shaye-shaye a gabansa to ko me ya samu in dai ba waɗannan abubuwa ya sha ba to zai ji cewa ba zai iya haƙuri ba saboda haka ko me ya zo hannun shi zai iya kashe shi ta wannan hanya kuma yayin da zai kashe kuɗinsa ta nan babu shakka ya shiga cikin masu almubazzaranci mummunan almubazzaranci ma domin almubazzaranci cikin abin da ba zai amfane shi amfani wani ba saboda haka ya zama cikin ƴan uwan shaidan da Allah subhanahu wataala yake cewa wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana shaytan li rabbi kafura saboda haka ya zama cikin dangin shaidan ya zama dan uwan shaidan saboda haka mutumin da ya zanto cikin maye ko yaushi ko kuma ya zanto dan shaye-shaye to ba zai kauce wa dukkan wata dukiya da za ta biyo ta zai biyo ta kanta ba ko ta wani ne zai cin dukiyar kowaye zai iya sata zai iya kwashi zai iya fashi zai iya kisan kai saboda ya samu abin da yake na dukiya zai iya lalata dukiyar ta shi ko ta wani yayin da yake cikin maye saboda haka akwai barna ta fuskar tattalin arziki mai yawa da take faruwa a dalilin shan giya banda abin da yake faruwa na rashin zaman lafiya yayin da idan to gari akwai mashaya akwai ƴan kwaya akwai masu shaye-shaye masu buguwa wannan garin zai wahala a zauna lafiya domin yayin da mutum yake cikin maye babu abin da ba zai yi ba na laifuffuka zai iya salwantar da rai zai iya kisa zai iya abin nan jiwa mutane rauni da makami ba abin da ba zai iya yi ba sawa'un a tsakaninsu ko kuma tsakaninsu da mutane sau nawa aka samu kesa-kesai na mutanen da mutumin da zai sha abin maye sha giya ko wani abu ya auka wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya kashe su ma ko ya auka wa matarsa ko ɗansa saboda haka an samu wannan da yawa a dalilin shaye-shaye mutane da dama ta hanyar shaye-shaye sun rasa rayukansu wani ya sha giya ya tuka mota a haka ya je ya kashe kansa ko ya kakkashe mutane ko ya kashe waɗanda ya ci karo da su saboda haka ta fuskar zaman lafiya ta fuskar kiyaye rayuka da aka ce akwai shaye-shaye akwai giya a tare da mutum to babu abin da kuma zai faru ba bayan wannan ta fuskar lafiya ka duba ta fuskar lafiya nan ma akwai matsala domin babu irin cututtukan da giya ba ta haifarwa a tare da mutum cutar hanta cutar koda cutar zuciya ana cewa a duk shekara mutane da suke mutuwa a duniya saboda shaye-shayen giya wajen mutum miliyan 2,250,000 ake magana a duk shekara suna mutuwa wataƙila waɗanda aka sani ma kenan da ake iya ba da ƙididdigarsu amma abin zai iya wuce haka ga wannan sanadiyar giya irin abin da take haifarwa ce mutane da suke mutuwa ta hanyar shaye-shaye sun fi wadanda ciwon AIDS ko ciwon shuga ko ciwon mene yake kashe su don haka abu ne wanda yake gubace mai mimunin gaske wa uba shaye-shaye musamman shan giya da sauran kayan shaye-shaye suna sa mutum ya rasa hankalin sa ma gaba daya mafi tsadar abin da Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam cikin halittar da ya masa shine hankali dalilin hankalin nan aka fifita shi akan sauran halittu ya fi dabbobi saboda Allah ya ba shi hankali ya ba shi guzurin hankali yanzu to hankali din nan da shine ma ake kiyasta ko ake dorawa mutum ibada a ce yi kaza ko ya bar kaza yanzu to ba shi da hankali to shi da dabba duɗe suke yadda ba za a wajabtawa dabba wani aiki ko haramta mata ba shi ma ya zama dabba Al-Hasan al-Basri yana cewa law kana al-aqlu yushtara latagala an-nasu fi samanihi fal'ajabu mimman yashtari bimalihi ma yufsidu kada a ce hankali abu ne da ake sayan sa da kuɗi to da kaga mutane wato da babu abin da zai tsada a gurin mutane kamar hankali babu abin da za a sayar da shi da tsada kamar hankali cewa amma abin mamaki wani ya sa dukiyar sa ya sayi abin da zai bata hankalin sa da shi ya lalata hankalin sa da shi saboda haka giya tana tare da abubuwa waɗanda suke munanan gaske shi yasa musulunci ya haramta ta sanya kuba ga dukkan wanda aka same shi ya sha giya ko aka same shi yana ta'amuli da giya ko kayan mai dukkan wani abin da zai sa mai to yana cikin abin da aka haramta Allah subhanahu wataala ya samu dace assalamu alaikum warahmatullah
masha Allah Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana kafin mu karkare shirin namu zamu karbi wannan sakon
Al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a bude katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery
a yanzu haka an bude wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani material da lace dogayen rigunan mata wato abaya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yadukan maza da na mata
domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauƙi da rahusa ba tare da kaje ƙasar Dubai ba maza ku garzaya ka tafaran kantin BBT Zara Gallery
BBT Zara Gallery na nan a Lion Plaza kusa da bankin UBA kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano
a tuntuɓi lambar waya 0806062576 domin neman ƙarin bayani
Alhamdulillah duba da yanayin lokaci dole mu dakata anan sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati ne zuwa muna addu'a a koda yaushe ga manyan malaman mu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci muna kuma addu'a ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mana dauki bisa wannan annobar da take addabar duniya ya kare al'umar musulmai a duk inda suke Allah muna roƙonka da ka kare mana ƙasar mu Najeriya tare da jihar mu ta Kano ya Allah ka kare birnin Makka da Madina ka fitar da wannan cutar daga cikin su tare da sauran biranen duniya baki daya amin summa amin a madadin wanda ya dauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki daya tare da roƙon Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancin sa amin summa amin tare da shugabannin mu na wannan gidan namu mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam
رمضان مزرعة فأحسب في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور
رمضان مزرعة فأحسب في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور